Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Ana iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidan rediyon Amfani FM da Sarauniya da Fara da Niya da Dalar ko kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro akan gidan rediyon Africa akan mita 100.5 a can birnin Niamey. Sannan kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau Asabar 1 ga watan Afrilun shekara ta 2017. Ina tare da Nazir Ahmed Hausawa wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai.
Kafofin yada labarai a Amurka sun ce kungiyoyin tsagero na kera na'urar ban wacce za a iya boye ta a cikin karamar na'ura mai kwakwalwa wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tasoshin jiragen sama sun gane ba. Sakamakon kwato wani filin jirgin sama a waje mai muhimmanci a arewacin Siriya a wannan satin daga hannun yan kungiyar Daesh, dakarun da Amurka ke marawa baya da kuma sojojin Amurka yanzu sun samu damar yin amfani da wasu filayen jiragen sama guda 5. A safiyar yau Asabar aka fara gudanar da zabe a yammar.
To kanin labarin kenan. Bayan labarin duniya kamar kowace ranar Lahadi, Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku. To amma kafin ku ji wannan shirin.
Assalamu alaikum jama'a. This is Governor Dixon of Bayelsa State. First, we are in one country, one Nigeria, where every Nigerian has a right, we call it freedom of movement under our constitution.
Gwamnan jihar Bayelsa kenan Henry Sirika Dixon a kasance da mu domin a ji dalilin da ya sa ya wannan furucin. Haka kuma za ku ji ta bakin Mejo Aishatu Isaka Usman ta rundunar sojan jamhuriyar Nijar da za a iya cewa kallabi tsakanin rawani. Za ku ji abin da ya kawo ta nan Amurka. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da za mu gabatar muku a wannan shirin.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kafofin yada labarai a Amurka sun ce kungiyoyin tsagero na kera na'urar ban wacce za a iya boye ta a cikin karamar na'ura mai kwakwalwa wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tashoshin jiragen sama sun gane ba. Kafafen yada labarai na CNN da kuma CBS sun ce jami'an tsaron Amurka sun faɗa musu cewar 'yan tsagerin Al-Qaida da Daesh suna ta kirkirar hanyoyin kera waɗannan makamai a cikin na'urori masu amfani da lantarki. Kafafen yada labaran sun kara da cewa 'yan tsagerin sun samu manyan kayan bincike domin tsaron tashoshin jiragen sama don yin gwajin yadda za su iya wucewa da nakiyar cikin jirgi. Sun ce bayanin ya taka rawa wajen hukuncin da gwamnatin Trump ta yanke na hana matafiya masu tashi daga filayen jiragen sama guda 10 a ƙasashe 8 na gabas ta tsakiya da kuma Afirka ɗaukar ƙaramin na'ura mai kwakwalwa da sauran na'urori masu amfani da lantarki shiga da su cikin jirgin sama kai tsaye. A farkon wannan watan ne gwamnatin Amurka ta haramta shiga da karamar na'ura mai kwakwalwa ciki har da na'urar iPad da kuma ta daukan hoto shiga da su cikin jirgi inda fasinja ke zama yayin shiga Amurka daga tashoshin jiragen sama 10 da suka hada da kasar Misra da Jordan da Kuwait da Morocco da Qatar da Saudi Arabia da Turkiya da kuma daular Larabawa wato UAE. Kasar Burtaniya ma ta dauki irin wannan matakin. Sakamakon kato wani filin jirgin sama a waje mai muhimmanci a arewacin Siriya a wannan satin daga hannun yan kungiyar Daesh, dakarun da Amurka ke marawa baya da kuma sojojin Amurka yanzu sun samu damar yin amfani da wasu filayen jiragen saman guda 5 a yankin, wata mahada da za ta ba da damar yakar yan kungiyar ta Daesh kamar yadda jami'an Amurka suka ayyana. Jami'an Amurka biyu sun faɗa wa muryar Amurka cewa injiniyoyi da ma'aikata na aikin gyaran filayen ta yadda za a iya amfani da su kusa da dam ɗin tabka wanda dakarun demokaradiyya na Siriya da Amurka ke marawa baya suka kwato a Lahadin da ta gabata. Kwamandan dakarun sama na Amurka da kuma zirga-zirgarsu General Carlton Everhart ya faɗa wa muryar Amurka cewar sun ɗauki dakarun SDF ne da suka sauke su bayan dakarun Daesh kafin afka musu ta haka ne suka samu damar kwace filin jirgin. Everhart bai tabbatar da kuma bai musanta batun mutanen akan gyaran filin a tabka ba sakamakon matakan tsaro, amma ya ce mutanensu za su iya yin gyaran. labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A safiyar yau Asabar aka fara gudanar da zaɓe a Myanmar. A zaben na farko da ake ganin za a gwada farin jinin jam'iyyar Aung San Suu Kyi mai suna National League for Democracy bayan shekara guda akan mulki. Ɗaruruwan masu zaɓe sun yi layi a mazaɓu a yau Asabar a wajen babban birnin na Myanmar mai suna Yangon, duk da cewa wurin babu hayaniya da kewa irin ta zaben da aka yi na shekarar 2015 mai ɗimbin tarihi. Masu zaɓe na kaɗa ƙuri'un mazaunin 'yan majalisa ne guda 19 na ƙasa da kuma na yanki. Masu fashin baki sun ce akwai damuwa ta rashin aiwatar da sauye-sauye ga al'umma, amma ana tsammanin masu zaɓe za su ci gaba da goyon bayan Aung San Suu Kyi da jam'iyyarta. Jam'iyyar NLD na da rinjaye kujeru a majalisar ta Myanmar, wacce aka fi sani da Bama. Haka kuma ba a tunanin zaɓen na yau Asabar zai sauya yanayin mulkin ƙasar. An kama wani ɗan jarida ma'aikacin gidan talabijin mai zaman kansa mai suna Gubjuk, inda aka ritsa shi da bindiga a wajen birnin Mogadishu bayan barazana da ya yi ta fuskanta ta hanyar wayar tarho a cewar matarsa. Mashirya labaran talabijin Hanad Ali Gulad yana kofar gidansa ne a hanyarsa ta zuwa wajen aiki, yayin da wasu 'yan bindiga suka rufe da fuskokinsu suka ɗauke shi a safiyar Asabar ɗin nan. Wani editan tashar radio mai suna Ahmed Wali Hussein ya ce Gulad ya kira iyalansa daga wata namba da ba a san daga inda ya kira ba, ya ce ana azabtar da shi. A wani bayani na shafin yanar gizon Gubjuk ya ce barazanar da Gulad yake samu na da alaka ne da aikinsa akan kamfe na samar da sauki akan fari da yake fuskanta a ƙasar. Gulad shi ya kafa ƙungiyar da ake kira Media for Aid, wani shiri da yake ƙara wa mutane ƙarfin gwiwa don tallafawa waɗanda fari ya shafa. Har izuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin sace Gulad. Gubjub na kira da a sake shi nan take. Kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu ciki har da gidan talabijin na Siriya mai suna Al-Akbariha sun ba da rahoton mayakan 'yan adawa da iyalansu masu yawa da ake kwashe su daga tsakiyar birnin Homs na Siriya a yau, wajen da ya kasance na ƙarshe da 'yan tawayen ke riƙe da shi a unguwar. Fiye da mutane 300 aka kwashe zuwa arewacin yankin a motocin bas-bas guda 22. Kashi na uku na kwashe mutanen daga yankin cikin sati biyu. Sabanin kwashe mayakan na farko da aka yi da iyalansu wanda aka kai su garin Jarablus da ke kan iyakar Turkiyya, waɗanda aka kwashe su a yau Asabar an nufi arewa maso yammacin yankin Idlib ne da su, inda 'yan tawayen ke da ƙarfi. Kwashe mutanen na daga cikin yarjejeniyar miƙa wa gwamnati yankin Alwa'ir. Masu rajin 'yan adawa sun ƙalubalanci yarjejeniyar, inda suka ce an ta samma korar mazaunan Alwa'ir ne, ciki har da mayaka guda 2,500.
Nazarar Ahmed Hausawa ya karanto labaran duniya. To, kamar yadda kuka sani, ana ci gaba da samun rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu yankunan Najeriya. To, shin ya za a magance wannan matsalar ne? Ɗaya daga cikin hanyoyin magance wannan matsalar ita ce a samar wa makiyayan wurin da za su yi kiwo. Gwamnan jihar Bayelsa Henry Sirikia Dixon ya zama zakaran gwajin dafi, domin ana iya cewa shi ne gwamnan farko da ya samar wa makiyaya wurin kiwo mai tsawon hekta 12,000, har da wurin da za su gina gidaje da kuma abattuwa. Kwanaki mun samu damar zantawa da gwamna Dixon, kuma tambayar farko da muka yi masa ita ce me yasa ya ɗauki wannan mataki.
Assalamu alaikum jama'a, this is Governor Dixon of Bayelsa State. First, we are in one country, one Nigeria, where every Nigerian has a right, we call it freedom of movement.
Gwamna Dixon ya ce da farko muna cikin ƙasa ɗaya Najeriya, inda kowane mahaluki yake da 'yancin yin walwala kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya tanada. A saboda haka ya ce ba za ka hana wani ɗan Najeriya daga zuwa Kano ko Sokoto ko Maiduguri ko Bayelsa ko kuma Enugu ba. A saboda haka,
the new Nigeria we want to create, it's a Nigeria of brothers, a Nigeria of friends, even when we disagree. And it's a Nigeria where everybody should be free to live in any state he or she wishes.
A saboda haka yace suke son su samar da Najeriya ta yan uwantaka inda kowane mahaliki yake ko kuma take da yancin zama duk inda take so.
It is my duty as governor of this state under the constitution of the Federal Republic of Nigeria to make the stay of every Nigerian in Bayelsa peaceful and possible.
Yace a matsayin sa na gwamnatin jihar Bayelsa kamar kuma yadda tsarin mulki ya tanada ya tabbata duk wani dan Najeriya da ke zaune a jihar Bayelsa yayi haka ba tare da tsangwama ba. Yace alhaki ne da ya rata a wuyansa na ganin cewa jihar ta yi maraba da duk wanda ya zo jihar ko kuma wanda yake jihar. Alhaki ne kuma da ya rata a wuyansa na tabbatar da yayi amfani da ikonsa domin kare kowa da kowa. Yace abin da ya rika yi kenan cikin shekaru biyar da suka shige kuma zai ci gaba da daukan wannan mataki. Gwamna Dixon ya ci gaba da bayanin cewa
there are concerns about clashes of herdsmen and farmers. The best way to handle this is to provide a place where herdsmen, wherever they are from, herdsmen, people who are into animals.
Yace ana nuna damuwa dangane da rikici ko kuma tarzoma tsakanin makiyaya da manoma da sauran al'umma. Hanyar da tafi dacewa a magance wannan matsala ita ce a samarwa makiyaya ko daga ina suka fito wurin da za su rika kiwo ba tare da tsangwama ba. Yace alhaki ne da ya rata a wayan shugabanni na tabbatar da cewa sun samar da irin waɗannan wurare. A saboda haka ne gwamnatin sa ta dauki wannan matakin. An samarwa makiyaya dukkan abubuwan da suke bukata da kuma ya kamata a wannan yanki ko wuri da aka ware domin yin kiwo. To amma kuma yace makiyaya suna biyan haraji akan cewa duk kuma wani makiyayin da ya je wannan yankin shi ma zai rika biyan haraji. Haka kuma yace binciken da suka gudanar ya nuna cewa a zahiri akwai makiyayan da suke wa wasu mutane kiwo shanin ba nasu bane.
Kuma bayan da ya dauki wannan mataki wato shi gwamna Dixon sai aka yi zanga-zanga. Wasu suka yi zanga-zanga suna zargin cewa yana son ya maida jihar ta zama ta musulmi. Akan haka ga abin da gwamnan yace.
That is not the case. There's nothing like Islamization. Nobody can come and Islamize Bayelsa. For what?
Yace ba kashin gaskiya a wannan batu. Babu wanda yake son ya maida jihar Bayelsa ta zama ta musulmi don me ma za a yi haka.
Tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya.
To kamar yadda na faɗi tun da farko mun yi wata bakuwa Major Aishatu Isiaka Usman wadda ta zo ta Kanas har zauren mu a nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma na samu damar zantawa da ita a inda nace da ita me ya ba ta sha'awar shiga aikin soja sai ta ce
na gode hashashin mai da kuka bani sa'a na zo nan ga a ma'aikata ku don in ba da amsoshi. Lele na shiga soje don soje yana birge ni takwana kuma a cikin aikin soje an san da soje yana taimaka ma ƙasa kuma yawanci ana zato kawa mata ba su iya shiga a soje. Ni ko a ra'ayina ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasata kuma ina son in gode hallo ina iya aiki tunda wurin da nake iya jin dadin aiki na ga a cikin soja ne dan in kawo in shiga cikin development in kawo development ma ƙasata.
To a saboda haka kin yi wannan bayani saboda haka ana iya cewa tun kina tasowa ne kike da aikin sha'awan shiga aikin soja ko ku cikin iyalinki akwai wanda yake soja?
Tunda na taso ina da shawa in shiga soja dan yanda ni kotumta muku aikin soje aiki ne babban mai gina kasa akwai ladabi ciki don ka nima da na taso sai nike jin karhi in yi aiki a cikin soje don in gina kasa ta don in ji dadi kenan. Hanyar nan ta soje kawai zan samu in na shiga in kawo taimako na cikin gina kasa.
To da kika shiga wannan aikin sojan kin san yawanci a kasashen mu na Afirka za a ce za a rika nuna mu mace bambanci. An nuna miki irin wannan bambancin?
Ba zan ce ba an nuna mini bambanci. Kuma yanda duka nike kwatantawa komai da zaka yi in kai tsaya kai aikin ka ba za a gwada maka bambanci.
Okay, kin je aikin kiyaye zaman lafiya Peace Corps na Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali. Shekara nawa kika yi ko wata nawa?
Shekara guda da rabi.
Shekara kuma kin gama?
Kuma na gama.
To bayan wannan lambar yabo da ya kawo ki nan America kika karba, akwai wani abu kuma da kika yi da kika zo nan America?
Lambar nan ta yabo da muka aka ba mu biskan wannan aiki na peacekeeping shi ne da ya kawo mu.
Baya ga wannan ba ku yi wani abu ba. To ya yanzu mu dauka mata ƴan uwanki suna jin mu waɗanda su ma suke da sha'awar shiga aikin soja, wace shawara zaki ba su? Me zaki gaya musu?
Abinda zan iya gaya musu sai in ce musu in suna da sha'awar shigowa soje su shigo. Soje bata hana mutum ba, soje bai ca na maza ne ko na mata. Yanzu an bude hanyoyi ma mata, kenan mu karbi wannan hanya mu shigo cikin soje. Mu gode mu ma muna iya taimaka ma kasashen mu, kuma mace hallo tana iya kawo nata taimako ko kadan ne cikin ginin kasa kuma cikin rayuwarta. A cikin aikin da take tana da abun da za ta iya bada dan ko dan kadan ne dan ya ci gaba kasa, ya ci da kasa gaba, kuma dan ya ita da kanta ta ji dadin ta yi aiki akan tana mace.
To a cikin aikin soja din da kika shiga, akwai wasu matsaloli da kika fuskanta wanda kike ganin idan akwai wata mace da za ta shiga ta lura da su? Akwai matsaloli ko ya za ka ce mata matsaloli? Challenge,
problem. Akwai su problem da kike fuskanta
a matsayinki na mace?
And thank you for this was a very good trip.
Kaman challenge, how do I put it?
Okay. Abinda zan ce mata challenge, abinda zan ce ma abokaina, kannaina, yannaina, mata in sun shigo cikin soje su san da akwai me ake ce ma risk.
Akwai barazana, akwai hatsari.
Akwai hatsari. Kenan in ta yi niyya ta san da akwai duka hatsarorin nan in za ta shiga. Kuma in ka shigo a cikin soje, akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki. Aikin nan shi ne zai sawa a kama darajar nan tata kuma a bata wurin da ya kamata. Amma ba zan mu ce muna son mu shigo. In mun shiga ya kamata mu gode muna iya bakin capacity kinmu,
kokarinmu,
bakin kokarinmu. Kenan ya kamata wannan kokari, bakin kokarin mu in mun yi shi ko kadan ne ana gane mu ne shi, duniya duk tana ganiya da sanda mun shigo mun yi bakin kokarin mu mun kawo wani abu a cikin gini. Me ba kan mu shigo mu yi zama ba mu aiki, muna son a san dai muna nan zamni dai haka.
To me to Aisha to Isiyaka Usman, mun gode da kika samu dama kika zo nan sashen Hausa muka hira da ke, mun gode ku.
Nagode, godiya ta wuce wajen ku. Nagode.
To, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe, mai son sanin bambancin jamhuriya da tarayya da kuma kasashen da ke amfani da waɗannan tsare-tsaren a Afirka. Za kuma a ji kashi na farko na ansar tambayar Ruwanu Sa'idu Gayari kan ma'ana da kuma bambancin kalmomin tallafi da taimako da gudunmawa. Bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari game da bambancin tarayya da jamhuriya da kuma kasashen da ke amfani da su. Idan mai tambayar na saurare, to ga ƙwararre a kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, Najeriya, Malam Sani Balankaro da ƙarshen ansarka.
Duk ƙasar da ake da tarayya ake so a amfana da tarayya mai kyau mai ma'ana to zaman to abokan tarayyar kusan karfin su daya irin tafiyar su daya irin yanayin su daya ko asalin su daya kuma irin karfin arzikin su daya dan me saboda irin wannan korafin da ake samu daga kudi amma kada ka manta cewa Najeriya ta taɓa ma yin haka jamhuriya ta farko Najeriya ta yi amfani da wannan tsari ana raba kasan arziki gwargwadon abin da kowane shiya ko kuma kowane yanki ya kawo arewa tana kai nata kudu suna kawo nasu matsalar da take faruwa a yanzu a lokacin da ake da jamhuriya ta farko ai wani yanki na ƙasar ya kawo arzikin
haka
amma an ji kiru ba a yanzu kuma da abu ya juya wani yanki kuma na kasar shi ya fi kawo arzikin shi da sai kuma wannan magana
sai suka tuna cewa ba a aiwatar da tsarin 100%
wannan sai kuma da fiscal federalism
haka
to a gaskiya wannan akwai wannan amma ya danganta da irin tarayyar da ake da ita
sai
rubutun masana siyasa na sani irin su wannan professor Casey Ware da rubuta a tsarin federaliya da yadda ake samar da ita da yadda ake tsarawa a yi yarjejeniya a samar da arzikin kasa da yadda za a raba.
Wato kenan in na fahimce ka Malam Bala shi kansa tsarin tarayya din ko federaliya din ya danganta ga irin yanayin mutanen su za su yanke wa kansu hukunci kan nau'in tarayyar da suke so bisa ga yanayin al'ummar su da tarihin su ko?
Sai kuwa ga abin da gwamnatin tsakiya wato babbar gwamnati ga ikon jihohi ko kuma yankuna sannan ga yadda za a tsara arzikin kasa da yadda za a bari wannan shi ne buɗe wuce wannan akan tarayya.
Wataƙila masu tambaya za su so su san a ganinka da tarayya da jamhuriya wanne ne fi dacewa?
Yawwa to akwai wani abu a nan kuma ai da jamhuriya da tarayya duk yawanci suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa. Yana da wahala ka samu ƙasar da take tarayya kawai ba ta jamhuriya. Yana da wahala ni na duba ma kusan ban magani ba. Duk inda ka ji amma ana iya samun ƙasa ta yi jamhuriya ba tare da an ce mata tarayya ba. Za ka iya samun ƙasa ta zaman kanta a matsayinta na jamhuriya amma gwama da tarayya ba.
Kamar
da duk kasashen Afirka din nan su 52 a cikin su 44 duk 'yan jamhuriya ne ba tarayya. Amma a cikin su 52 nan guda 5 suna federaliya. In lissafa maka su wata kila ko an sa ita ce a cikin kasashe 52 na Afirka gaba ɗayan su 54 suna yin jamhuriya. Amma guda 5 ba sa yin su suna jamhuriya tare da tarayya. Mune wa'annan kasashen Nigeria, Ethiopia wato Habasha, Somalia, Sudan da kuma Sudan ta kudu. Wa'annan kasashe su ne suke tarayyar jamhuriya. Kaza. Kamar da muke da tarayyar jamhuriyar Nigeria. Amma sauran kasashen Afirka ɗin nan 44 duk wanda sunansu bai fito nan ba. Saboda matsalar lokaci kan kwata lokaci duk wanda baka ji sunansu a nan ba jamhuriya suke yi. Sirfa. Amma banda kasa uku. Anan kasa ukun nan su ne Morocco da Lesotho da Swaziland. Su wa'annan kasashe mulkin mulkiya suke tsarin mulkiya suke yi. Sarakuna ne shugabannin su masu ikon zartarwa masu kada nama.
Sai kuma kashi na farko na ansar tambayar Luwanu Sa'idu Gayari mai son sanin ma'ana da kuma bambancin kalmomin tallafi da taimako da gudumawa idan Malam Rilwani na saurare. To har yanzu dai ga ƙwararre a harshen Hausa Malam Sani Balankaro wanda ya ce.
Na'am, idan Malam Rilwani Sa'idu na kusa ga ansar tafesa ma iya cewa daidai gwargwadon abin da ya sawwata. Farko dai waɗannan kalmomi guda uku da ya ambata kalmomi ne da za a iya cewa suna da alaƙa da junansu amma akwai ɗan bambanci tsakaninsu. Amma asalinsu gaba ɗayansu duk daga taimako suke. Ta kalmar taimakon nan a iya cewa kusan ita ce asali ko tushen ainihin ragowar da ya ambata. Daga taimako aka samu gudunmawa aka samu tallafi. Har ma da waɗansu kalmomi ma makamancin su da bai ambata ba. Kamar agaji da kuma ɗauki a kai wa mutum ɗauki. To idan mun dube su a ɗaiɗaice wato ita kalmar taimako to tana nufin a kama wa ɗan adam abin biyan bukata. Ko kuma a sauƙaƙa masa rayuwa. Duk abin da in an bar shi a karan kansa ba lallai ne iya sama kansa abin biyan bukata ba aka zo aka tokara masa ya samu wannan taimako ne to kuma shi taimako kamar yadda al'ada ta Hausawa take rayuwa ce ta karkara
kamar
yadda aka sani a tarihi ce zama ne na karkara ake zama ne na cuta ne in cuta ka taimake ni in taimake ka ko kuma ai musayar abubuwa na bukatu da makamantan su sai da haka irin wannan zama a koda yake dole a samu taimako taimake kenya to kuma taimako anan yana wakana a tsakanin mutum da mutum ko kuma jama'a da dama haka haɗu sai maka mutum daya to wannan a bisa asalin ita ce ainihin ma'anar kalmar taimako to sai ita kuma kalmar gudunmawa gudunmawa nau'i ne na taimako nau'i ne na taimako amma ita gudunmawa ta kan zo ne a wani hali ko na gaggawa ko kuma a kawo mutum irin wannan taimakon a lokacin da wata hidima ta same shi ko wata matsala ta same shi to a wannan lokaci ake kiran wannan hidima misali hidimar aure ta taso hidimar mutuwa wato rasuwa wa'annan abubuwa ne da suke buƙatar gudunmawar jama'a ko kuma gobara a unguwa ko cin ruwa ko annoba abubuwa ne da an ce gudunmawa to ana nufin taimako ne da yake buƙatar a yi shi a gaggance a kuma lokacin da ake buƙatar a yi shi din idan mun dubi kalmar da irabinta a asalance wato bisa ga asali ai ita wato gudunmawar ta samo asali ne daga a ce idan a ya samu makwabci ko wani mutum ai gudu a je masa ai daga nan ita samo asali ai daga nan kalmar ta zo
muje
ai gudu ai gudu mawa ne
haka
to idan kamar gobara ta faru ko kuma ruwa ya ci gari ko unguwa bisa ga yar fahimta ta kenan yawa to ita ka ga gudunmawa ita ma akwai ta tsakanin mutum da mutum akwai ta tsakanin mutum ɗaya da jama'a akwai ta tsakanin hukuma da mutum ita ta san bambanta da can a taimako kenan sai kuma tallafi tallafi shi ne shi ma kamar taimakon gaggawa amma ana kai shi ne don wato a yi maza maza a tallafi mutum kar ya faɗa wani hali da ba a so a gan shi a ciki don ita ma ta amsa kanta in aka ga wani zai shiga cikin wani hali maza maza sai a ce a tallafe shi ko kuma a tallafo shi kuma daga nan ta samu asali ita kalma ce da ta fi aiki wato ma'anar ta fi a aikace wato a taimaki mutum amma a aikace to kuma daga baya ta zo ita ma ta shaki abin da ya cewa taimako na ko na aljihu ko kuma na wani abu makamantan su duk ana kiran ta tallafi amma dai ita taimako ne na gaggawa don kada a faɗa wahala kuma ita ma yawanci akan yi a lokacin da aka ga ɗan adam yana ƙoƙarin ya afka cikin halin da ba a so a gan shi a ciki to kuma kamar yadda na faɗa a can baya tallafi shi ma ana samun su tsakanin mutum da mutum tsakanin jama'a da mutum tsakanin gwamnati da mutane ko hukuma kuma na kawo jama'a tallafi jama'a na kawo mutum ɗaya tallafi mutum ɗaya ma na iya kai wa mutum ɗaya tallafi waɗannan dukkansu kamar da ɗari na faɗa a farko kalmomi ne da suke nuna yalwar Hausa da faɗinta da zurfinta kuma ba iyaka suke nan ba suna da yawa amma akwai wasu ma kamar agaji agaji ma taimako ne na gaggawa a duk sanda ɗan adam ya faɗa wani hali ake buƙatar lallai a taimaka masa akan ce a kai masa agaji a kai masa agaji ita agajin nan ita ma tana da kusaci da gudunmawa haka ma ɗoshi shi ma lokacin da aka ga mutum ko mutane sun faɗa cikin wani hali akan ce a maza a je a kai musu ɗoki don kada abu kaza ya same su
sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansar tambaya kan kalmomin tallafi da taimako da kuma gudunmawa. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mu, ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Masu sauraro muna fatan za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci ba za mu iya gabatar muku da takaitattun labarai ba. To amma an jima kaɗan muna nan dawowa domin gabatar muku da shirinmu na ƙarfe 9:30 a huta lafiya.